sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin 8 ga watan Oktoban shekarar 2018 akan mitoci 40 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Yusuf Aliyu Harande zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. To kafin ku jira watannin mu ga kanan labarai.
Sakataren wajen Amurka Mike Pompeo da shugaban Koriya ta Arewa ta Kudu sun amince da yayi wani taro na Amurka da Koriya ta Arewa na karo na biyu da ba za a dauka ba da jimawa ba. Hukumomi a Turkiya sun hakikanta cewar an kashe wani dan jarida kasar Saudi Arabia da ke gudun hijira a Amurka bisa kashin kansa. Jama'a kasar Kamaru sun fito don kada ƙuri'unsu daga 'yan takara 8 da suke neman shugabancin kasar.
Kanan labaran kenan. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar kungiyar tsofaffin ma'aikata masu karban fansho a yankin Arewa maso gabashin Najeriya suna barazanar jan kunne 'yan siyasa masu yi wa bukatun su rikon sakainan kashi.
Na kira ga dukkan ma'aikata na jihar Arewa maso gabas da kuma masu karban fansho da mu yi nazari sosai mu duba mu ga waye ne duk gwamnatin da ya taimake mu to mara masa baya, wanda kuma bai taimake mu ba to lalle mu daddake kar mu kada mar kuya saboda zai zama kuya mu bata da amfani.
Yayin da jam'iyyar PDP a jihar Sokoto ta tsayar da Aminu Wazir tambuwar din takaranta na kujerun gwamna a jihar, wasu wakilan majalisa na majalisar wakilai daga jam'iyyar APC a jihar Taraba wanda suka yi takara kuma suka sha kashi sun yi zargin tafka maguri a zabukan da aka yi kuma sun ce za su dau mataki akan haka.
Muna ji ba za mu bari ba, ka sani da waɗannan mutanen ba son jam'iyya suke ba, sun zo ne su rusa mana jam'iyya, ba za mu bari ba sai inda ƙarfinmu ya kare.
Sarfilu Hashim Gumal kuma na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Sakataren wajen Amurka Mike Pompeo da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un sun amince da a yi wani taron Amurka da Koriya ta Arewa a karo na biyu nan ba da jimawa ba. A cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Pompeo da Kim sun daidaita a zaben da za a lokacin da za a gudanar da zaben da kuma yanayi da kuma guri. Mai magana da yawun ma'aikatar Heather North ta bayyana jiya Lahadi cewar Pompeo da Kim sun amince muƙarrabansu su haɗu don tattauna sauran abubuwa da aka tattauna a lokacin taron da aka gudanar a Singapore. Ta ƙara da cewar shugaba Donald Trump yana kyautata zaton ƙara samun ci gaba da kuma ƙara samun yarda da dangantaka mai ɗaurewa da Kim Jong-un a Singapore. Hukumomi a Turkiya sun hakikanta cewar an kashe wani ɗan jarida kasar Saudi Arabia da ke gudun hijira a kasar Amurka bisa kashin kansa a ofishin dakadancin Saudi Arabia da ke Istanbul a lokacin da ya je don karɓar takardun auren shi. Hukumomin Saudiya sun ce wannan zargin ba shi da tushe, duk dai da cewar ba ga ɗan jarida ba mai shekaru 59 Jamal Khashoggi na tsawon kwanaki. Matar da Jamal zai aura Hatice Gates ta ce ta jira shi a bakin ofishin ranar Talata amma bai fito ba daga ofishin. Shugaban kasar Turkiya Tayyip Erdogan ya shaidawa manema labarai jiya Lahadi cewar ina bin kadin aika-aikan kuma zan sanar da duniya duk abin da muka samu a ofishin. Ina sa ran insha Allahu ba za mu cimma mummunan yanayi da ba ma so ba. Jama'a kasar Kamaru sun fito don kada ƙuri'unsu ga 'yan takara 8 da ke neman shugabancin kasar, wanda ya hada da shugaban kasar Paul Biya mai shekaru 86 wanda ya kwashe shekaru 36 yana mulkin kasar. Ana sa ran dai zai cinye zaben. Daya daga cikin masu jefa ƙuri'a birnin Yaounde, Mr. Karins Garba mai shekaru 50 wanda ya ce direba ne, ya ce ya gamsu da shugabancin Paul Biya wanda yake ganin zai iya magance matsalar da kasar ke fama da ita na bangaren Ingilishi.
It's an important thing for me to vote as a citizen of this country so that things should go normally and let us...
Ya ce yana da matukar muhimmanci in kada ƙuri'ata a matsayina na ɗan ƙasa tare da fatan samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sama da mutane 200,000 ne suka rasa muhallansu a sanadiyar rikici da ake yi a yankin da ake amfani da harshen Ingilishi inda aka ƙaurace wa garuruwa da dama. Masu sa ido a zaben da suka gudana da ake gudanarwa a yanzu da suka hada da na kungiyoyin kasashen Afirka sun ce ba za su yi aiki a yankin kudu maso yamma ba da arewa maso yammacin kasar saboda rikicin da ake yi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Tada jijiyar wuya da ake yi dangane da tabbatar da Brett Kavanaugh a matsayin alkalin kotun kolin Amurka ta sake tashi jiya Lahadi a Washington DC. ‘Yan sa’o’i kaɗan bayan da aka rantsar da shi domin cike gurbin alkali da aka samu a kotun ta koli ta Amurka. Sanata Susan Collins, ‘yar jam’iyyar Republican wadda ƙuri'arta ta zama da muhimmanci wajen samun nasarar amincewa da zaben Kavanaugh inda aka amince da shi a matsayin alkalin kotun koli da ƙuri'a 50-48. Ta shaidawa CNN cewa Kavanaugh bai ci zarafin wata matashiya ba a shekarun da suka wuce, zargin da wata farfesa Christine Blasey Ford ta yi mishi, wanda hakan ya jawo tsaiko na makonni 3 don tabbatar da shi. Ta kara da cewar ban yarda da cewar Kavanaugh ya yi ci zarafinta ba, amma ba ina nufin cewar ba a ci zarafinta ba. Abin da nake cewa shine lalle ba shine ya ci zarafinta ba, sai dai a ce wani ne. Fursunoni a gidan yari da ya ƙaurin suna a Sudan ta Kudu sun ce kimanin su 200 ne suka fasa wani ɗakin ajiyar makamai a gidan yarin jiya Lahadi da Asuba a agogon ƙasar. Sun kuma yi garkuwa da waɗansu ma'aikata 2 ba tare da sun taɓa lafiyarsu ba, suna neman gwamnati ta saurare su. Fursunonin sun ce ba ma son yin faɗa, amma dai muna buƙatar a saurare mu, shi kawai muke nema. Sun kuma bayyana da cewar suna da niyyar harbin wasu jami'an tsaro da suka yi ma gidan fursunan ƙawanya. Babu waɗanda ya mutu, sai dai kuma an harbi wani fursuna a gwiwa lokacin da rigima ta ɓarke a yayin da fursunonin suke ƙoƙarin ƙwace gidan yarin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kungiyar tsofaffin ma'aikata masu karɓar fansho a shiyar Arewa maso gabashin Najeriya sun gudanar da taro a garin Bauchi inda suka tattauna akan matsaloli da 'ya'yan kungiyar ke fuskanta dangane da kin biyan haƙoƙinsu da wasu gwamnonin yankin suke yi. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya tattauna da shugaban kungiyar na wannan shi'a inda ya fara da gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Muhammad Inu Ahmad Dan, mataimakin shugaban kungiyar masu karin fensho na ƙasa mai wakiltar jihar Arewa maso gabas. Abin da yake tafi da ni na zo in goyi bayan kira da shugaban kungiyar kwadago na Najeriya Ayuba Wabba, cewar yana kira ga dukkan ma'aikatan gwamnati da kuma masu karin fensho a Najeriya, lalle su daddage su ga cewar duk wani gwamnan da bai tsaya ya taimaka musu da haƙoƙinsu ba, kada su zaɓe shi. Kuma a matsayina da nake wakiltar jihar Arewa maso gabas, hakika na goyi bayan wannan, kuma ni ma ina kira ga dukkan ma'aikata na jihar Arewa maso gabas da kuma masu karɓar fensho da mu yi nagari sosai mu duba mu ga waye ne duk gwamnan da ya taimake mu, to mara masa baya. Wanda kuma bai taimake mu ba, to lalle mu daddage kar mu kada mar kuriya, saboda zai zama kuriya mu ba ta da amfani.
Kun shiga siyasa kenan?
Wato ba haka ba ne, a matsayinmu na iyaye ya zama wajibi muna ganin duk shugaban da yake azai shugabanci ko wani bangare na Najeriya ya duba ya dubi matsayin mu mu ma'aikata da muka kai aikin gwamnati muka retire muka dawo pensioners ya zama wajibi mun bautawa kasan nan ya duba ya taimake mu mu ba kudi muke so a ba mu a hakokin mu na farko a biya mu pension akan lokaci na biyu idan mutum ya retire ka biya shi gratuity sa saboda biyan gratuity nan zai taimaka masa lokacin da ya retire ana jin sa bashi zai biya bashi
ko zaka kimanta min ya matsayin abin yake anan shehar Arewa maso gabas batun biyan hakokin ma'aikatan da suka yi retire
hakane to alhamdulillah a jihar Arewa maso gabas kusan tafiyar su ɗaya ne wajen biyan pension wata wata amma matsalan da muke samu shine akwai waɗanda ba su biyan gratuity misali zan yi bayani kaman gwamnan Yobe wannan gwamna ne ba ma a jihar Arewa maso gabas ba kusan shine number 1 a Najeriya wanda a yanzu haka ba a bin sa bashin gratuity sannan kuma shi ma kwanan nan gwamnan Maiduguri ba ruwa gwamnan Borno kenan ya ware wasu kudi biliyan 1 ko da yake mu a ganin mu kudin ya dan kasa amma dai tunda ya fara yana ragewa alhamdulillah shi ma ya biya ku ya bada biliyan 1 domin a rage gratuity sannan kuma gwamnan Gombe hakika shi ma dole mu yaba masa dan abubuwa namu kashi biyu ne akwai gratuity akwai kuma ƙarin pension bayan shekaru 5-5 kamar yadda dokar Najeriya ta nuna to shi wannan gwamnati hakika watannin suka wuce ya yi ƙarin pension zuwa kashi 100% na abin da kowa yake samu wannan lalle sun cancanci mu ya ba su babban matsalar mu yanzu shi gwamnati guda uku na jihar Arewa maso gabas na farko gwamnatin Adamawa na Bauchi da kuma Taraba yau shekaru uku da aka suke mulki ba wani abun da muka gani sun kyautata mana wanda ya kamata mu yaba musu.
The politicians think the rich are paying too much tax, so they're bringing out new policies, their burdens to relax. They found a way to save us.
To madalla a gaida Abdul Wahab Muhammad. Jam'iyyar PDP a jihar Sokoto ta tsayar da Aminu Waziri tambuwar dan takaranta na kujerar gwamna a jihar biyo bayan rashin nasara a zaben fidda gwani na uwar jam'iyyar da ya yi wadda jam'iyyar ta yi a Fatakwal. Murtala Faruk Sanyina na da cikakken bayani akan haka.
A wani taron gaggawa na wakilai da jam'iyyar ta gudanar a sakatariyar ta jihar Sokoto, jam'iyyar PDP ta warware zabenta na dan takarar gwamna da ta ayyana Manir Dan Iya inda ta musanya shi da gwamna Aminu Waziri tambuwar jim kaɗan bayan da ya faɗi a zaben fitar da gwani na shugaban ƙasa a birnin Fatakwal. Makonni biyu da suka gabata ne da jam'iyyar ta PDP a jihar Sokoto ta yi matsaya a kan Manir Dan Iya a zaman ɗan takararta na gwamna ba tare da hamayya ba.
34, 35, 36, 37, 38.
Yadda aka ƙirga wakilai kenan a wajen taron, inda daga bisani kuma shugaban jam'iyyar na jiha Ibrahim Mil Goma ya tabbatar da gwamna tambuwal a matsayin ɗan takarar gwamna karo na biyu.
Shine kowa ya san halin da ake ciki, mai girma gwamnan jihar Sokoto Honorable Aminu Waziri mun tafi wurin zaɓen shugaban ƙasa da yake shi da mai girma garkuwa kowane su an san yayi takara. Allah bai kaddari cewa su ne za su yi wannan jagorancin ba. Alhamdulillah shi da suka ce a tare jama'a a gaya musu da wanda Allah ya ba da su to duk tafiya guda ce. Kuma bisa yadda Allah mutanen jihar Sokoto za su zo su jaye kawon wandonsu su tabbata PDP ta rayu a jihar Sokoto cikin yadda Allah zai dawo cikin kwanakin ga.
To sai dai wannan lamari bai zo wa jama'ar jihar Abazata ba, domin kuwa tun a wancan lokacin ne ake tara ɗeraɗin cewa tamkar ajiya ce aka baiwa Dan Iya kafin sakamakon zaben fidda gwani na shugaban ƙasa. Ajiyar da gwamnan ya dawo daga bisani ya karbi a barsa. Murtala Faruk Sanyina, muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaida Murtala Faruk Sanyina. Yayin da jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ke kammala zaben fidda gwani na 'yan takarar gwamna da 'yan majalisar dattawa da na wakilai, yanzu haka zaben ya bar baya da kura a jihar Taraba kamar wasu jihohin, kuma ana ci gaba da kai ruwa rana game da zaben 'yan majalisar wakilai a jihar. Gadan Ibrahim Abdul Aziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
da yake bayyana sakamakon zaben fidda gwani na kujerun ƴan majalisun wakilai shirye da ke jihar. Shugaban kwamitin da aka turo Taraba Senator Emmanuel Ocheja ya ko bayyana Abubakar Abdullahi Jugulde da cewa shi ya lashe zaben mazabar ga shakakurmi da Sardauna da kuriyo 9,958 kana kuma Abdulsalam Gambo Mubarak da cewa shi ya lashe zaben mazabar Bali da Gasol.
With the total vote of 8,846 is hereby declared the winner of the contest.
Haka ne game da mazabar Jalingo Yorodok Mazen, shugaban kwamiti ya mako ayyana Kasimu Bello mai gari ne da cewa shi ko ya lashe zaben bayan da ya samu kuri'u 12,757 a zaben ƴar tinkin da aka yi. To wai koya ya jima da wannan nasarar da ya samu a yanzu?
To alhamdulillahi, da farko dai zan mika godiya na ga Subhanahu wa ta'ala da kuma ƴan mazabana wanda suka fito suka nuna min goyon baya, da kuma abokaina da muka yi takara da su wadda a zuwa yanzu wasu sun fara zuwa, wasu suna kira, suna min barka, kuma sun nuna goyon baya akan za mu yi aiki tare.
To sai dai kuma kamar wasu jihohi a Najeriya, wannan zabe tuni ma ya sama barin baya da kura a jihar Taraba, inda wasu ƴan majalisar wakilai da ke kan karaga ke cewa fa ba za ta sauya bindiga a ruwa. Honorable Aminu Malla Ibrahim ta majalisar wakilai ne da ke cewa ba zabe aka yi ba.
Wani mai hankali da ke bi ya san ba a yi zabe ba, da yake sa a ce an yi zabe a kai mutane, a kai jami'an da za su yi zabe, a kawo takardun yin zabe, wannan duka babu. Duk anguwanni 31 da suke mazabana ba inda jami'in da zai gudanar da zabe ya kai kayan zabe ko aka ganshi ma kwata-kwata. Mutane ne da aka zo da suka zo waɗanda aka turo daga Abuja suka fada hannun wasu waɗanda mutuncin jam'iyya ba shi ne damuwar su ba, kawai suka je aka ba su result sheet, takardar da ake cika a bita ta zabe, suka je suka kamar namu yanzu alal misali sun zo sun fara rubuta shi a zin, ba su karasa ba, suka je yola suka karasa rubuta kuriya ina zabe ana.
To kamar ku me za ku yanzu?
Muna ji ba za mu bari ba, ai ka sani domin waɗannan mutanen ba son jam'iyya suke ba, sun zo ne su rusa mana jam'iyya, ba za mu bari ba sai inda ƙarfinmu ya kare.
Koma da menene yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za a kaya a wannan dambarwa na jam'iyyar APC a Taraban. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 1 ne da minti 17 na dare a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A ci gaba da bin diddigin zargin da ake yi wa shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasar Najeriya, Malam Abba Kyari. A makon da ya gabata mun fara kawo tattaunawar da muka yi da DSP Tijjani Bulama, dan sandan da ke kokarin taimakawa bako Ziri wajen ganin an dawo masa da maƙudan kudaden da ya ta zubawa asusun banki na wani mutum mai suna Sani Ado da ke zama yaron Abba Kyari. Mun ci daga bakin DSP Bulama yadda tun farkon haduwarsa da Bako Ziri ya fara gudanar da bincike don gano gaskiyar abin da ke faruwa, har ya kai ga kiran shi Sani Adan ta wayar tarho ya kuma yi masa tambayoyi. A yau za mu ji abin da ya faru da DSP Bulama sanadiyar binciken da yake gudanarwa. Sunan Nasir Fili Hashim Gumel.
Daga bayan nan shi a dosanin ya sake kashe wayansa, ina neman wayan nan kusan sati biyu ban samu wayan ba, sai na ce to yanzu abin da za a yi bari kafin mu san dai mu samu tabbacin maganan a kai har maganan zuwa gaba, bari mu san mun dan yi wani dan guntun bincike. Shi yasa na ce ma shi dan uwan nawa ma ya ga lawyansa ya rike petition, don shi lawyer ma ya zo mun da petition din, sai na ce mishi a'a ni ba zan kai shi office ya je ya tantance petition din ba, bari mu dan yi binciken da zamu yi kafin nan. Sai shi lawyer ya ce to bari ya rike, yana da kyau ma in yi hakan. Sai na dan yi guntun bincike hakan nan har na gano call data record din da sauransu. Sai shine na kirawo daga bayan kamar irin sati uku, sai lokacin da shi Mr. President da ya tafi England ba lafiya kafin ya dawo, sai shi Abba Karin na kira waya lokacin baya daga ina ga lokacin baya gari ne da shi Mr. President sai ya shigo Najeriya a ranar sai na kira wayan sai wayan ya shiga no ba waya ma ne ba tura masa text message ne da farko sai ni ce masa ranka dalle ga wani magana ne ya taso naji a bakin wani kuma maganar nan ya shafi kudi ne ni zatauna kar da sunanka ne ake amfani da shi ake so a yi ma damfare wancan wanda ya kawo magana sai ce a yace mun ya rubuta ta same sai cewa no ba wato ba shi bane kenan that I should go ahead and do my investigation abin da ya faɗa min kenan akwai shi a cikin waya na wannan message din har yau in ba don wayan yana hannu ɗan sanda ba so sai na sake da na duba na zana ga bayan kwana uku lalle wayan nan nashi ne sai na sake tura masa na sake kira da ya daga sai na ce mishi sa wannan magana fa don kamar fa yayi abin nan sosai don gaskiya kar maganan ya dan abin da ne shi yasa nake kiran ka mu san cewa lalle ba wayan ka aka dauka aka amfani da shi ba kuma ba wani bane yake abin nan dinsa ko ku akuba ku taba communicating da shi ba sai yace babu ba wani abu kar in damu haka mai ce mu
ko kun yi magana da shi baki da
baki daga bayan text message din muka yi magana da shi sai yace mu ba wani abu kar in damu sai nace to shikenan sai bayan kwana ranan da muka yi magana da shi ba zan san ranan ba bicin ina gani ko in sha biyu ga watan March mari yake cewa ko yauwa Maris 2016 kenan last year sai on the 27 around 9 a.m. sai na tura ma shi Adosanin kawai na tura wannan number Adosanin na tura masa text message cewa in bai ba don shi nace ni nayi magana da shi oga ban san ban san shi Abakari ba amma tun da shi Adosanin account din sa aka sa wannan kudin shi na sani yayi maza ya mai da kudin nan ma ba ko kudin sa don an ga dame sa in ba haka ba nace daga nan zuwa Litilin Juma'a in ba bada kudin nan ba nan Litilin nace zan yi tona musu asiri ko call data record din su da sauransu nace zan ba ai publication nayi haka ne don interesting din sa an gani ko abin da gaskiya ne ko ba gaskiya bane in 419 ne nasa zai kashe wani shi ba zai sake budewa ba don muna haka nan dama so sai ni da kaina an taba min irin wannan abin aka ce min BBN na yayi wayewa da sauransu in kira wannan number da sauransu na kira mutumin nan dan zazzage shi ya kashe wayan bai sake bude wayan ba na riga na sani to ni na azumin har yanzu wani hanya ne suka fito don cutan shi bakon dan ne haka sai wayan kwata-kwata yake tafiya bayan kamar karfe 10 na sake goda wayan bai tafi ba ashe shi ina ganin da na tura masa text message ya kai wayan ma shi Abakarin ne yanda ne yake azumin kenan sai kamar 11 na safen kenan kawai sai NDSS fiye da moto 10 suka shigo angomu in fact ba su san ma gidana ba amma suna sun san dai angon nake da yake sirga sun akwai wayan da ya kira ni da ke kira ni na daga to lokacin da suka kira ni na san sun yi tracking ne sun san sa conference in angon da nake sai suka shigo suka dinga ta tambaya a cikin estate din ina ne
ina ne angota ku
muna na loko goma ne yes sai suka
shin gidanka ne ko haya kake
haya ne yake suka shigo gabaɗaya suka ta tambaya da kalle suka gano gidan don sun faɗa min daga bayan na fita kenan suka ce ai mutanen nan sun kai awa ɗaya cikin estate din nan suna ta zagaye kafin nan suka gano gidanka don gidana is at the extreme end na abin nan sai shine da suka zo gidana fiye da moto 10 kuma dukkansu da bindigogi suna saka uniform irin na in sas na baki hakan nan irin uniform din su so suka yi knocking kofar so mata na da ta fito ita ta dauka in office namu ne su don kusan the same outfit namu kala ɗaya ne baki hakan nan lokacin na counter terrorism investigation unit so muna tare da SAS lokacin don muna sa the same uniform hakan nan sai mata ta zo ta tsare ni ta ce mun yan office na ku fa sun zo nace me ya faru ne kuma yan office bare ni da yake an gani na fito na san sa jallabi hakan nan ne ba takalmi hakan nan sai na fito ina fita na bude kofa sai na fito wajen su sai suka ce mun ni ne Tijani S Bulama sai na ce eh suka ce to an turo su ne daga aji ne turo su su zo su tafi da ni akwai dan bincike da nake ne wani je in shedin more light akan wannan binciken sai nake wani bincike ne fiskar can ka je can zaka fada kawai sai suka bundle din suka samu marks
suka rufe ma fuska
eh suka rufe min fuska na matana tana kuka dana ya fito ya rike kafa na suka bige shi ya fadi yaro yaro karami shekara 1 da jos ina gani wata tara ne yaro ya je fadi har sai dan samu dan bruises suka za su tafi da sai nake bari ma to sa takalmi na ai kun san dai koma mene kun san dai ni baye ne sai suka ce eh sun sani ba GSP bane nace eh suka ce to ina ruwan mu da kai mu aikin mu muke yi ba takalmi nace bazan sa takalmi suka ce wai hakan nan za mu tafi hakan nan ba takalmi suka dauko ni suka jefa ni a cikin mota sai suka yi zooming off in fact da za su shigo san da suka yi threatening masu gadi akan cewa su bude bariyan su bari na get din kuma akwai tag din da ake karba sun ce su karbi tag din don saboda in suka zo kar a rufe bariyan su samu don za su fito a guje ne suka fito su sauran masu dan station a waje ne motar biyu din sauran da suka shigo cikin wajen gidana muna zuwa bayan sun samu wannan abun a cikin mota sai suke tambaya na wai me yasa nake so in falle shi abba kyare me yasa ni da harkan su me ne dame ni da harkan su wallahi daga nan ne na gane cewa ainihin abba kyare nake wannan abun amma duk yadda ba ku ya fada min wallahi ban yarda ba amma san da su ADS sai suka ce min me yasa kake so ka fallashe sa kana so ka zama whistle blower ne kai police ne me ruwanka da harkan su sai na gano cewa lalle
wato duk maganar da kai ma ta baya baka dauka da abba kyare kike
gaba daya ni ban dauka da abba kyare bane kawai ya dauka ya bani number ne ban san ba da wa nake magana da shi ba wallahi
makon gobe za mu daura inda muka tsaya da kuma yarda Allah za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu yanzu a madadin Nasiru Adamele Kaya ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya
to madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karo a takaice
Sakataren wajen Amurka Mike Pompeo da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un sun amince da a yi wani taron Amurka Koriya na Arewa nan ba da jumawa ba wanda suka amince da cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka Pompeo da Kim Jong-un sun daidaita da zaɓin da suka zaɓa wanda za a gudanar da zaɓen da kuma inda za a gudanar da shi mai magana da yawun ma'aikatar Heather Knott ta bayyana jiya Lahadi cewar Pompeo da Kim Jong-un sun amince muƙarrabansu su haɗu don su tattauna abubuwan da aka tattauna a taron da aka gudanar a kwanakin baya a Singapore. Hukumomi a Turkiya sun amince sun haƙiƙance cewar an kashe wani ɗan jaridar ƙasar Saudi Arabia da ke gudun hijira a ƙasar Amurka na ƙashin kanshi. A ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Istanbul a lokacin da ya je karɓar takardun auren shi. Hukumomin Saudiya sun ce wannan zargi ba yi da tushe, duk dai da cewar ba ga ɗan jaridar ba mai shekaru 55 Jamal Khashoggi na tsawon kwanaki. Jama'a ƙasar Kamaru sun fito domin kaɗa ƙuri'unsu. Ga 'yan takara takwas da ke neman shugabancin ƙasar wanda ya hada da shugaban ƙasar Paul Biya mai shekaru 86 wanda ya kwashe shekaru 36 yana mulkin ƙasar ana sa ran dai zai lashe zaben daya daga cikin masu jefa ƙuri'u a birnin Yaounde Mr. Kriens Gaba mai shekaru 50 wanda ya bayyana wa cewa shi ya gamsu da yadda Paul Biya yake gudanar da shugabancin shi wanda yake ganin zai iya magance matsalar da ta yi katutu a yankin bangaren masu Ingilishi a ƙasar. Ta da jijiyar wuya baya kawo wani abu illa koma baya dangane da wannan dangane da daren tsadda Brett Kavanaugh da aka yi. Jim kaɗan jiya bayan rantsar da shi da aka yi an sake tada wani jijiyar wuya a nan birnin Washington DC.
da wannan ne kuma muka kawo karshen shirye-shiryenmu na wannan safiya sai an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya wato 7 agogon Ghana kenan za ku ji mu dauke da wasu sabbin labarai rahotanni da sauran shirye-shiryenmu da wasu kuma sakonni da ku masu sauraro kuke aika mana yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Yusuf Aliyu Harande da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma Malam Sidi wanda ya shirya ya bada umurni da kuma injiniyan mu na wannan safiyar Mr. John Ellison Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington nake sallama huta lafiya sai an ji ba
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.